الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يو إذا زنيتنا وديدي منا أشرين دبير زوا أشرين دشدا قواتن ذو الهجة شكرا تدبو ديا دداري هرد أشرين دهودو واتو هجرر من زن الله صلى الله عليه وسلم دا قلم مكة زوا مدينة. Shiga baraka ratu a cikin wannan littafi mai albarka muna darasi na uku a cikin littafin Rijalun wa Nisa'un Haular Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Gabanin fara karatu kusan abinda kullun nake tunatar da mu shine muhimmancin karanta tarihin sahabbai shine samun tarbiyya. Abinda muke kokarin fada ya zama mun yi kokarin sanya shi a cikin ayyukan mu. Abinda muke karanci a rayuwa tarbiyya bi ma'ana kokarin aiki da abinda muke karantawa. Babban abinda Allah ya taimaki sahabbai da shi a duniya shine duk abinda suka karanta da ikon Allah a zahiri kowa yana iya gani wannan abun yana zama hujja ne gare su ba hujja a kayan su ba. Isowa na masallacin nan a yau akwai abinda ya ban sha'awa kafin na shigo. Wanda alama ne na cewa insha Allah ta'ala idan muka yi kokari tarbiyyar mu za ta yi kyau. Akwai jama'ar da naga suna azumi ba za su iya zama a gida su yi buɗe baki ba karatu ya wuce su. Za ka ga wani da kofi yana shan kunu, wani ya ɗauko lemo yana sha, wani ya ɗauko dibino yana ce bil haƙiƙa in ba tarbiyya ta fara yin kyau ba ba abin da zai sa mutum ya haƙura da gidansa bai buɗe baki bai tafi wajen karatu. Duk wanda kaga yake da wannan ƙoƙari alama ne na cewa da ikon Allah yana cikin jama'ar da addinin Allah zai amfana da sunan gaba da ikon Allah. Muna roƙon Allah, Allah ya sa mu cikin jama'ar da addini zai amfana da su, su kuma amfana da shi. Bila giga wannan abun sha'awa ne matuƙa da gaske. To, ci gaba da karatu a cikin wannan masallaci na Juma'a na Gwallaga. Za mu tashi a cikin fada'ilus sahaba ridwanullahi alaihim. Falalan sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi. A cikin wannan babi sati da ya gabata mun ɗauko karatu mun tsaya daren ina. Na'am. Shi gaba da bayyana mana falalan sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in mai wannan littafi Sa'ad bin Yusuf Abu Aziz hafizahullah yace wa qala Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma man kana mustannan falyastanna biman qadimat ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة wannan asar ya zo a cikin Al-Hilya ta Abu Nu'aym mujalladi na 1 shafi na 305. Abdullahi ibn Umar Allah ya kara masa yadda ɗaya daga cikin sahabban da suka fi kowa kokarin koyi da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya waye gari akwai lokacin da suke tafiya da bawan da ya enta Nafi kullun sukan kama hanya daga gida zuwa gona sai ga Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu kullun ya zo shi wani wuri a cikin jeji inda suke bi kafin su je gona sai ya tsuguna ya kwabe wandansa idan ya kwabe wando ko yana fizari ko bai yi shi dai bai sani ba sai ya daura wando ya wuce duk ran da aka waye gari aka zo kan wannan hanya daidai wurin sai ya tsaya kwabe wando tukunna ya tsuguna daga baya daura wandan sai ya wuce wannan abun sai yana ba wa Nafi rahmatullahi alaihi mamaki yayi ra'ayi kullun mutun sai ya tsuguna waje daya ai idan fizari ne yana iya wa taran ya kama shi kafin ya zo wajen watan kuma sai ya wuce wurin amma dai a wuri kwade yake tsugunawa sai yake tambayan Ibn Umar radiyallahu anhu me yasa kullun ka zo nan wurin sai ka tsuguna ne yace akwai ranar da muka huto da annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi zuwa gona sai naga ya kwabe wannan sa anan wurin ya tsuguna dalilin wannan koyi da sunna yasa ba ni iya wuce wannan wurin sai na kwabe wannan na tsuguna a wurin ko yana jin fizari ko bai ji tunda annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya tsuguna yace ba ni iya wuce wurin sai na tsuguna radiyallahu anhu yace man kana minkum mustannan wanda ya kasance a cikin ku zai yi kwaikwayo wanda ya zama iya neman abun koyi yayi koyi da shi falyastanna biman qadimat yayi kokarin koyi da jama'ar da suka mutu a rayuwa ba mutumin da ya dace a yabe shi ya dace a kira alkhairin sa kawai mutumin da Allah ya dauki rayuwarsa akan aiki na mai nagarta da wannan Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa ikitadu bil ladina matu fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna idan za ku yi koyi da jama'ar da suka riga suka bar duniya don rayayye babu amintan fitina a kayansa Allah na iya jarabansa da kowace irin musifa ga hadithi cikin aljami as-sahih na Imam al-Bukhari al-ma'ruf bi sahih al-Bukhari annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi na cewa innamal a'malu bil khawatim ayyuka ba farkon ba karshen don haka yace duk wanda zai yi koyi yayi koyi da wanda ya mutu hatta ko yabo ne ka yabi mutumin da Allah ya dauki rayuwarsa bayan ya bar duniya ya fi dadi da ka yabi wanda yake raye don wanda ke raye nan ba a san wace irin jaraba Allah zai mara karshen rayuwarsa ba malam gumi Allah ya ji kansa Allah bai sa masa karbuwa da daraja tsakanin musulmai ba kaman bayan rasulsa ya bar duniya lokacin da ya bar duniya na ka san wane ne shi wani aiki yau musulunci saboda gurbin da ya rasu ya bari ana ganin sa kaman empty muna roƙon Allah Allah ya ji kansa yace ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam Ibn Umar yace wannan fa sune sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi kanu khairu hadhihi al-umma sune mafi alkhairin wannan al'umma ga baki dinta daga farko har karshe tun daga yin wahayi zuwa gare shi har yau ba a yi wata jama'a mai albarka da imani da bin Allah sau da kaho ba irin sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in abarruha quluban sun fi kowane jama'a tsaftatacciyar zuciya zuciya mai nagarta wajen bin Allah wa amaquha ilman sun fi kowace al'umma ilimi sun fi kowace al'umma tarin ilimi tun daga barin sa duniya har yau ba a yi zamanin da ya tara malamai irin zamanin sahabbai ba shi yasa kowa a cikin su mujtahidi ne wannan bai cewa iya bin masabar Umar ko Abubakar ko Uthman ko Ali radiyallahu anhum kowa ya kai matsayin mujtahidi da zai iya ciro nassi a cikin Qur'ani ko hadisi na'am wa aqalluha takallufan sun fi kowace al'umma karancin zunubi da ke kayinsu sun fi kowace al'umma karancin abin da ke dora akan su na nauyi qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam mutane ne da Allah ya zabe su don su sahibanci manzansa tsira da amincin Allah tabbata a gare shi annabinsa wa nakali dinihi Allah kuma ya zabe su don su ciro addinin musulunci daga wannan zamani zuwa zamanin da ya biyo bayan sa addinin Allah ya iso Najeriya bayan wafatin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da shekara 60 da yan kai wanda ya kawo musulunci shine Okobato Bono Nafe a zamanin tsohon ko kuma tsohuwar daular Borno zamanin sarki mai huma julme wafati da shekara 60 da yan kai ya zo ya kwankwasa tsohuwar daular Borno ya kawo musulunci cikinta da ya zo da ainihin sako na addini da wasu ayoyin Qur'ani wasu suka ce Qur'ani duka suka ce wani bangaren Qur'ani da ya kawo shi Borno State aka ce Borno sun rike Qur'anin suna karantawa basu dauka sun kai wata jiha ba tsawon shekara 600 daga su sai ku amma shi dai ya keta da dukkan wannan sansani ya kawo sakon Allah zuwa ga jihar Borno bi ma'ana zuwa ga garin Borno a lokacin shi yasa suka yi wa kusan kowace al'umma fintinkawa bangaren karatun Alkur'ani irin Borno irin Kano zuwa yanzu Jos zuwa Bauchi insha Allah ta'ala da baka wannan su dai ana ta tafowa haka wannan ni'ima ce ta Allah wannan ni'imar ke bin mu har yanzu kusan analysis ya bayyana cewa mahaddata Qur'anin Allah dake cikin Borno state kadai sun fi duk na kasar Saudi Arabia yawa jama'ar da Allah ya musu baiwa da haddan Qur'ani a cikin wannan jiha kwaya daya sun fi duk na kasar Saudi Arabia yawa wannan ni'ima ce da yake mu gode wa Allah a kayanta fatashabbahu bi akhlaqihim kurika kokarin koyi da halayen sahabbai wa tara'ikihim da kuma kokarin bin hanyoyin da suka bi suka rayu halin su ya zama abun koyi ne gare su a gare ku a bangaren neman ilimi a bangaren ciyarwa fi sabilillahi a bangaren aiki da ilimi a bangaren jihadi a bangaren samun zuciya da babu rike kowa a cikin ta wajibi ne mu yi koyi da su hanyoyin da suka bi suka dauki rayuwar su akai ne rashin damuwa da duniya wajibi ne mu yi koyi da su a kayanta fahum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sune sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kanu alal huda sun kasance akan shari'a al mustaqim daidaitacciyar shari'a wallahi yace na rantsa da Allah wa rabbil ka'aba ubangijin ka'aba inji wa kenan inji ibnu umar radiyallahu anhu na rantsa da Allah ubangijin ka'aba ba mutumin da ya kai su wannan sifofi din yana kwatanta mana sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'ina da wannan malamai ke cewa ya halatta ka rantsa koda ba a nemi ka rantsa ba idan bukatar haka ta kama duk da dai mun san malaman balaga na cewa lil mukhatab salatu halat imma ay yakuna khaliya bihi wa imma ay yakuna munkiran wa imma ay yakuna mutaraddidan tamana wanda yake munkiri da mutaraddidi su ake sa wa taukidi a cikin magana mai khaliya bihi ba a masa ta'kid na rantsuwa ko na mai kama da haka tamana duk lokacin da kuma ake baka magana da ake so ta tabbata a zuciyarka ake so ta kama jikinka koda ba a nemi a rantsa ba ya halatta a rantsa shi yasa yace wallahi rabbil ka'aba na rantsa da Allah ubangijin ka'aba baya ga wannan wa an abiraka wannan kuma an karbo daga Abu Raka kale yace sallaitu ma aliin radiyallahu anhu salat al-fajr falamma fatala an yaminihi makafaka anna alayhi ka'aba hatta idha kanat ash-shamsu ala ha'it al-masjid qaid ramhin salla rak'atayn thumma qallaba yadahu فقال والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم لقد كانوا يسبحون صفرا شعفا غبرا بين أعينهم كأمثال ركب المئزة قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله ويتراوحون بين جباههم وأقدامهم فإذا أصبحوا فذكروا الله مادو كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينكم حتى تبل ثيابهم والله فكأن القوم قد باتوا غافلين ثم نهض فما رؤي بعد ذلك مفترا يضحك حتى قتله ابن الملجم عدو الله الفاسق ونن أثر ياضو شاتكين لتافين أينكين ابن أبي الدنيا دكما كلية أبو نعيم دع البداية والنهاية ابن كثير رحمه الله مجلد نفرك شافنا 76 البداية والنهاية تالي لتافين مهمي قد ألبان إلمي وند ابن كثير رحمه الله يربوتا يأيكو قلن تتر دو أبن دي فارودا كفاركون دونيا نهارزوا كالشر رأي وصا يفار مقايدة شا وي أدونيا دوك دونيا ني الله يفارها للتاني فيتي ما نميسن يسابعني بيون وصو سنتي الأرشي نيو سنتي الكلف al'arshi ko kuma alkalamin da Allah ya ce nun wal kalami wa ma yasturun da ya kai kawo na ainihin adilla da ke kai sai ya ce abinda Allah ya fara halitta a duniya shine alkalami da ya ce nun wal kalami wa ma yasturun sai ya ce to wannan shine albidaya na duniya ga baki dayanta farkon duniya kenan sai fara gangarowa ya kiran annabawan da akai duk annabin da akai idan ya riske sai ya kira sunansa bayan ya wuce sai annabi wane in ma an yi manyan malamai a zamanin wani annabi sai ya kira malaman da aka yi a zamanin wannan annabi din ya gangaro har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kira tarihin da awassa sahabbai da suka bi shi waɗanda ya dace ya kira su a babin misali tabi'ai atba'ut tabi'in haka ya ta kawowa har zuwa inda rayuwarsa ta kare yace to anan shine nihayarsa wanda zai dora akai sai ci gaba da dorawa. Farkon duniya alkalami, karshen ta kuma ga inda dai shi ya tsaya. Na'am, wannan Abu Raka yace sallaitu ma Ali radiyallahu an, nayi sallah tare da Ali, Allah ya kara masa yadda. Shi Abu Raka tabi'i ne ba sahabi ba, tabi'i kuma shi ne wanda ya zamananci sahabi, ya yi imani da annabin Allah, tsira da amincin Allah sabbata gare shi, ya mutu a musulunci. Saboda shi ya sahibanci sahabbai amma na bai ga annabin Allah, tsira da amincin Allah sabbata gare shi ba. Sai yake ba da labari ya yi sallah da Ali ibn Abi Talib salat al-fajr, sallan asuba. Falamman fatala an yaminihi, lokacin da ya idar da sallah ya juyo ta ɓangaren damansa, irin yadda liman ke juyawa yana iya sallama ya juyo ta nan wurin ya fuskanci mamunsa, yadda asar na Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu ya bayyana, ko kuma iya juyawa ta ɓangaren hagu ya fuskanci mamu, yadda asar na Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya bayyana, ko ta ina liman ya juya babu laifi, amma dai muhimmin abu ya tunkari mamunsa bayan ya idar da sallah. Amma dai adilla na cewa ya fi juyawa ta ɓangaren dama, su suka fi yawa akan na ɓangaren hagu. Da ya juyo makasa sai ya zauna a ƙasa, faka anna alaihi ka'aba, kai ka ce a kayinsa akwai ka'aba. Ka'aba shi ne mutum ya samu kasala saboda tsabar baƙin ciki, baƙin ciki ya maka yawa, ko an cuci addinin Allah ko rayuwa ta canja, sai ka wayi gari kasala duk ta game jikinka. Amma na dalilin wannan ba gajiya bane, baƙin ciki ne maka yawa. Ko a yanzu yana faruwa idan ka ji an kashe musulmai a wani gari ba laifin da suka yi, ko a wata ƙasa ba wanda ya dake ka, ba wanda ya zage ka, sai ka ji duk jikinka ya mutu, sai ka ga gaba ɗaya baka iya yin kataɓus. To wannan shi ake cewa ka'aba. Na'am, hatta idza kanat ash-shamsu ala ha'id al-masjid kam kadra ramkin, har san da rana ta hauro tun bayan asuba ta zo har kan rufin masallaci, gwargwadon yadda ka san kibau ke iya karkata, wato shine haurowar rana ta tashi sama haka, amma na ya zama haskenta yana iya bugun wannan bangare haka, bi ma'ana in ta hauro ta saba ta yamma nan wurin, sai ga zafin ranar iya dukan bangaren yamma, ta hauto ta gabar, afuwa, ta hauto ta gabar, ranar na dukan bangaren yamma. Mun fahimci wannan? Na'am. Sallah raka'atayn, sai tashi sallaci raka'a biyu tun bayan asuban bai magana ba, bai idar da sallah assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, kawai sai ya juyo yana zaune a masallacin. Tun daga idar da asuba iya cikin wannan halin baƙin ciki din, bai magana ba har rana ta ɗaukako ta bayyana, sai tashi sallah raka'atayn, ya sallah raka'a biyu. Wannan raka'a biyu da ya wacce ce salatul duha. Akwai kuma falala wajen yin salatul duha. Na farko mu sani hadisi ya zo cikin aljami as-sahih al-musnad min hadisi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi na imam al-bukhari al-ma'ruf bi sahih al-bukhari, cewa annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi, ya ce yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa, duk mutum ɗaya a duniya yana wayan gari adadin gaban da ke jikinsa sune adadin bashin da sadakan da Allah ke binsa bashi. Duk adadin gaban da ke jikinka, to in ka waye gari kana yin sallar asuba a wannan wuni, Allah yana so ka yi sadaka adadin yawan gaban da ke jikinka. A jikin ɗan adam akwai gaba 360 kamar yadda hadisi ya tabbatar cikin littafin Imam al-Bukhari rahimahullah. So sai fara bayyana wa kullu tasbihatin sadaka wa kullu tahlilatin sadaka wa kullu takbiratin sadaka, duk wanda kai daya cikin wannan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sadaka ne, wal amru bil ma'ruf sadaka, kai umurni da bin Allah sadaka ne, wannahyu anil munkar sadaka, hana mummuna sadaka ne. Sai yace idan mutum yana ga ba zai iya bin ayyuka ɗaya-ɗaya har guda 360 a wuni ya yi su daga waye wangari zuwa faduwar rana ba, ya zama masa aiki, kuma akwai aiki a ciki, a ce sai kai aikin alkhairi 360 irgawan ma aiki ne balle ka san sun cika ko ba su cika ba. Sai yace yujzi'u min zalika raka'atayn min ad-duha, in kai raka'atayn duha, wannan raka'a biyu sun wadatar a gurbin wannan sadaka da Allah ke binka bashi a wuni. Raka'a biyu duk ran da kai ta salatu duha a wannan wuni da ikon Allah, Allah bai binka bashin komai na wannan haƙoƙi 360 din. Kula da wannan, malaman sunna suka ce ita sunna ce ta kowane wuni. Duk mutumin da yake so ya je gaba ga Allah ya tsira, kada ya je gaba ga Allah a ce ana binka bashi baka biya bashi ba. Ina ba shi shawari daga yau ya dawo wajen yin raka'atayn duha, raka'a kwaya biyu ko hudu ko shida ko takwas, duk wanda kai yayi wannan. Amma dai abin da aka fi so ka dawoma kai shine mafi kankanta raka'a biyu. Wannan a rayuwa kana halin tafiya, kana zaune a gida, duk ana yin ta. Akwai nafil filin da ake bari a halin tafiya, to ita halin tafiya ma ana yin ta. to wannan shine yin ta na farko kenan. Na biyu, dalilin zaman sa a masallaci kuma daga yin sallan asuba har zuwa isha har zuwa hudowar rana afwan, hadisi ne na Imam Tirmidhi rahimahullah, wanda Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah inganta hadisin cikin sahih sunan Tirmidhi hadisi na 480. Yace man salla subha fi jama'atin, wanda ya sallaci asuba a cikin jami'i, thumma ka'ada yadhkuru Allah, sai zauna yana ambaton Allah hatta tatlu ash-shamsu, har Allah ya sa rana ta hudo tun daga sallan asuba bai fita masallaci ba, iya ambaton Allah yana yin azkar ko karatun Qur'ani. Yace kanat lahu ka ajri hajjatin wa umra, Allah yana bashi lada kaman yayi aikin haji da umra, tamma tamma tamma, cikakken ladan haji da umra, cikakken ladan haji da umra, cikakken ladan haji da umra, babu kokonto akai. Wannan hajjin talakawa ne, daga dai sallan asuba, daga sallan asuba har rana ta hudo kai raka'a biyu ka fita, kana da ladan wanda aikin haji da umra. Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya ce isnadin hadisin ingantacce ne, babu kokonto a kayansa, don haka ya kawo cikin sahih sunan Tirmidhi ba da ifa sunan Tirmidhi ba, don haka wannan gara ba san iya da kyau mu rika amfanuwa da shi, alal akalli sau dai a sati ka rabauta da shi. Mun san aikin haji, aikin haji mabrur laysa lahu jazaa illa janna, amma al umra kaffaratun lima bainahuma, al umra ila al umra kaffaratun lima bainahuma, haji da kai shi da dukiyar halal da ilimi sakamakon su aljanna, daga umra zuwa umra kuma zunuban da ke tsakani Allah yana kankare maka su. Ashe wannan ma gara basa ce mai girma, so da haka gagara basan salatu duha, gagara basan ladan aikin haji da umra. Allah ya bamu iko rabauta da wannan, ana la kalli sau dai dai a sati mu rika daurewa muna riskan wannan. In mutum dan kasuwa ne ranar dai dai zai iya matsewa, in dan boko ne akwai wuce don karshen abin a ce to ayu akwai aiki. Thumma qallaba yadahu, sai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya juya hannunsa haka gaba da baya, fa kale yace wallahi na rantsa da Allah, shi ma ya rantsa al'amarin ya kai ya rantsa, laqad ra'aytu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, na ga sahabban Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, yace na rayu da su, na ga halayensu, amma da ya kwatanta su da sahabbai sai ya ce fama ara al-yawma shay'an yushabbihukum, a yau ban ga wani abu, ya ga tabi'ai, yace a yau ban ga wasu jama'a da ke kama da su ba, su dai na rayu da su sun wuce, amma jama'ar da ke biyowa ba, yace ban ga abin da ke ma kama da su ba. Na'am, yace laqad kanu yusbihuna sifran, sun kasance suna wayen gari babu kokobo, mutum bai da kokobo zai waye gari, ga ɗan ga asalin maguda duniya irin Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu, shi ba ma wai kudin ne bai da shi ba, dokar da ya je shi garin da aka tura shi gwamna zamanin Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, an tura shi gwamna His Excellency Abu Zarr al-Ghifari ne, Allah bi salisuke, aka ce to ka je gari kaza ka zama gwamna, dokar sa da farko da ya je garin gwamna sai ya ce to haramun ne kowane musulmi ya kwanda kokobo a gidansa, dokar farko kenan, idan ka samu kudi ka gama cefa ne kudin da ya saura sai ka bada su fi sabilillah, kada su kwana a gida. Aka ce me dalili, yace Allah ya ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adabin alim, yace ba zai akwai da kokobo a gida ba, shi dokar sa kenan ta farko. Jama'a dokar ta muzafi, sai aka taso wakilai zuwa ga Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, aka ce ga fa dokar His Excellency ta zo da zafi gare mu, al'amarin ya kai makura, aka ce a kira shi ya zo, shi me dalili ya kawo hujjar da ya dogara da shi. Sai Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ya sa nasiha ta dattawa, yace ba laifi bane kai yadda ka daura kanka baka kwana da kokobo a gidanka babu damuwa, amma ina ga ka tilasta wani bai dace ba, kar ayi doka, inda awa za a yi jama'a su yi hakan ba laifi, amma kada ta zama dokan haramun ne kwana da kokobo. Sai ya bashi hujja mai sauki, yace inda kwana da dukiya haramun ne, ai da Allah bai wajabta ma a yi zakka ba, ai dukiya sai da shekara ke yin zakka. Sai ce to ashe kenan, sai bashi wannan doka. Haka Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu da ya miƙe sai ya rubuta resignation kawai, yace ba za mu iya aiki ba, za mu iya aiki da jama'ar da suke kwana da kudi a gida ba, yace wane mutum. Sai tattara kayansa sai ya koma wani ƙauye sunan Sarabuza, daga shi sai matarsa sai ɗansa, ba kowa a wurin su uku suka zauna. Kuma idan ka koma kissar ainihin yakin Tabuka, lokacin da annabin Allah yake zaune cikin sahabbai sallallahu alaihi wasallam, da ya hango mutum na zuwa, aka ce Abu Zarr ne, sai ya ce huwa rajulun yamshi wahadahu, wa yamutu wahadahu wa yub'athu wahadahu. Shi dai yazo shi kuma shi dai zai mutu, haka kuma shi dai ya mutu a jejin daga shi sai nan sai matarsa har suka rasa da su binne shi, sai ya ce gobe kiyama shi dai za a tayar da shi. Har hadisi zo cikin littafin silsila sahiha, annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake ce wanda yake so ya ga kaskantar da kai na Isa alaihi salam ya duba rayuwar Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, kai ka ce photostatin din Isa alaihi salam aka yi. Sai ya koma kawai ya zauna ya ce wane ni in kwana cikin al'ummar da ke kwana da kuɗi ban isa ba. Sai ya yi resigning ya koma kawai ya zauna. Daga ƙarshe sai jama'a suka ɗaura jarrabansa, bari a ga da gaske yake dawar ko ba da gaske ba. Sai aka tara dinar masu yawan gaske, kamar yadda Ibn Hajar rahimahullahi ka cikin Fathul Bari, adadin dinar ɗin kai kwambashin ki naira ina gaba zai gaza naira miliyan ɗari ba. Sai aka je jejin aka kai mutane biyu suka kamar wannan bai san su ba. Sai aka ce ga kuɗi kyauta da aka bashi sai ya karba sai ya godiya. Sai ya ɗauki kuɗin muni da zai ci abincin, sai ya zo bakin wani ƙauye daga jejin da yake ya yi ta raba kuɗin sanda suka ƙare ya koma gida. Tun a lokacin sahabbai suka ce mun yadda da awar Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu wannan gaskiya ce, gaskiya bi ma'ana da gaske ke yin ta. Tun daga kuɗin an kamar ba wanda ya sani ya auto duk ya watsa wa duniya kuɗin ya ce ba ruwansa da wannan nawunin ranar ya ɗauka sauran aka rabar fi sabilillahi. So shi yasa yace ai ɗayan su na wayan gari sifira bai da ko kobo, bai da haka sha'afa gashin kansa ya duddunkule shi, gubura kura ta yi kata-kata a jikinsa da kayinsa. Wannan shine yadda yake sifata sahabbai, babu ko kobo ga gashin sa a dunkule, duk jikin mutum kura ne. Sai yace baina ayunihim ka amsali rakabil mi'za, tsakanin idon su nan goshi kenan suna kama da wata ainihin tinkiya katuwa ma'abociya gashi, shine ainihin rukabil mi'za din, wani irin tumaki ne nasu wanda suke da ainihin alamar abun nan sujada a goshin su, zaka ga goshin ya bambanta da sauran jikin su. To abin da yake nufi sahabbai yadda goshin su yake daga kaga goshin bautawa Allah ne. Muhammadur Rasulullah wallazi la ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. انا الله يكرا اثري نسجد اغوشن سو تاره ده malamai sun yi sabanin menene asarin sujudu, shin wannan bakin ya shiga ciki ko ba shi bane, malaman tafsiri a wurin sun yi sabani magana mafi inganci wallahu alam. Kadibatu lillahi sujada wa qiyama, suna kwana zuwa ga Allah sujjadan, suna masu sujjada wa kiyama, suna kuma tashi su sanya goshi a ƙasa su miƙe, su sa goshi a ƙasa su miƙe, haka suke kwana ba bacci kawai suke yi ba. Ruhubanun fil layli wa ruqubun fin nahari, a dare rahabaniyawa ne wajen bautan Allah, gari in ya waye kuma sai ya gan sun hawo dabbobi sun shiga harkan kasuwanci da neman rayuwarsu. Yatluna kitaballahi, suna karanta littafin Allah. Wa yatarawahuna baina jibahihim wa aqdamihim, suna kai kawo na hutawa da miƙewa tsakanin jibakihim wato nan sansanin su na kwanciya, sannan wa akadamihim da kuma kan kafarsu, wani lokaci a kwanta a ƙasa a huta, wani lokaci a tashi a miƙe a hausalla. To suna kai kawo a daren tsakanin sansanin gefen su da kuma kan kafarsu. Fa idza asbahu, idan gari ya waye, fa dhakarullaha, suna ambaton Allah, haka suke kai kawo a kwanta a dare ayi sallah a miƙe ayi me a kwani a kwanta ayi bacci a miƙe ayi sallah, haka suke. Shi yasa Allah ya sifata su da cewa wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Kuma Allah sake cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Na'am tayyib. Fa idza asbahu, idan suka waye gari, fa zakarullaha, suna ainihin ambaton Allah, zikiri kawai suke yi, zai azkaru saba, tafiya ma suna a rayuwa zikiri suke yi. Madu kama yumidu shajari fi yawmin rih, kansu yana kadawa dama da hagu, haka shine madu, kan yana kadawa kaman yadda bishiya ke kadawa a lokacin da ake kada iska. Yadda ka san ganyen bishiyan iska ta kada yake, haka dama da hagu gabar da yamma kudu da arewa, haka kawunan su yake. Dalilin wannan su kuma saboda khushu'i da tsoron Allah, kan ma bai tsaya waje ɗaya kawai, suna ga auren Allah sun fi kowa laifi. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace da ya san Allah ya karbi sallar sa kwaya ɗaya a duk duniya, yace wallahi da hankalinsa ya kwanta. kwaya daidai ta azhar ko la'asar ko magariba ko isha ko asuba yace in yana da yakinin Allah ya karbi daya yace da hankalin sa ya kwanta in an kira nafsin falalassu yace to muna dai bautawa Allah amma ba mu da kwanciyar hankali yace ko kafa da yana aljanna da yana duniya sai mun ga duka biyu sun shiga aljanna ba su ba wa kansu garanti mu ne yanzu muna cikin sabon Allah amma na garanti ya tabbata dan adam yadda ka san Allah ya gafarta masa an bashi automatic certificate na gafara so gaskiya in muna son rabauta mu rika damuwa da zunubinmu fiye da zunubin kowa a duniya gyara kanmu shine ahammu Allah in ka je kanka zai fara tambayanka na'am baya da haka yace wa hamalat a'yunukum hatta tabla thiyabakum idan su yana ainihin zubar da hawaye wato kalmar hamalat shine bakat idan su yana zubar da hawaye har ya kai matsayin da yake jika tufar su haka rigar mutum ta jike jagwab saboda me saboda hawayen da ke zuba cikin idan sa yadda ainihin qur'ani ke siffata su ma kenan da Allah yace wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira wa qur'anan faraqnahu litakrahu ala an-nasi ala mukfin wa nazalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhruna lil adkani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adkani yabkuna wa yaziduhum khushu'a zubar da hawaye alamar imani ne wannan babu kokonto akai sai mutun ya waye gari tunda yake a duniya ba ta karanta qur'ani yayi kuka ba wallahi ladin musifa ce duk kira'ar iya kira'ar mutun da duk iya tafsirin sa zai aje a taro daga farkon ramadan har karshe ba mutumin da tsoron Allah sai zubar da hawaye umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yana limanci wa karan yana faduwa ya suman ya karanta ayar qur'ani sai yana ga yafi kowa laifi a duniya sahabbai suka ce sai an dauke shi an kai shi gida tukunne farfado ana aikawa gari gari ana zuwa ga yadda amirul mu'minin a matsayin marar lafiya ya karanta ayar qur'ani ya fadi ya suma gayyata ake zuwa ga shi me dalili aya ya karanta kawai fadi ya suma akaka wai gari hadisi dai abu huraira radiyallahu anhu dai karanta ya suma uku akan sa hadisi dai san da ya suma ko yana cikin sahihu muslim in zai fara sai fadi ya suma in zai kara karanta sai fadi ya suma san da ya suma sai uku kafin ya bada labarin hadisi Muawiya radiyallahu anhu ya tafi a karanta masa hadisin ana karanta ya fada wurin ya suma saboda yadda zuciyar su ke ainihin riska ke damuwa da ayoyin Allah da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abinda nake tausaya mana kar mu zama jama'ar da Allah yace alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nasala min al haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl فطال عليهم الامد فكثرت قلوبهم وكثير منهم فاسقون ayoyi da yawa da an ka karanta sai ga jama'a suna firgita in aka saba jin su ba amma yi aiki da so ba yi action ba har a daina jin ayoyin a jiki har ya zama to wannan ai mun saba da su wannan ba wani sabon tafsiri da zamu ji a ciki in hadisi ne to ai mun sauke da muka sauke sai yayi mai a jikin mu mun canja halayen mu wajibi ne mu canja dole mu siffatu da jama'ar da daga an karanta qur'anin Allah jikin su gabaki da yana mutuwa suna iya zubar da hawaye zuciyar su na girgiza haka ya dace mu zama amma kar mu zama jama'ar da zamu zauna kan ta Qur'ani kai wani ya iya kira'a kai ai kira'ar kusari ko man shawi akwai dadi mutum yana jin ayoyin Allah Allah na siffata wuta yana siffata filin kiyama abinda kawai ke burge shi ne zakin muryar mai kira'a tare da ya san tafsirin da ke cikin ayoyin wannan gaskiya musifa muke tinkara wallahi al-azim dole sai mun canja halayen mu zuwa ga Qur'anin Allah ba ma nan kadai ba ana karanta qur'anin muna tadi kasad na qur'ani yana tashi jama'a na tadi fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wallahi ma ra'aytu musibatan a'zamu min hadhihi ma talabat al-ilm ma ra'aytu musiba a'zamu min hadhihi ma talabat al-ilm taliban ilmi ana karanta qur'anin Allah ana zauna ana tadi ana labari eh jaraba bai dadi ba waje kaza ana kaza kaza waje kaza ana fada qur'anin Allah ana karantawa ba shine da dabin ilimi ba idan ana karanta qur'ani mai kira'a ke yi a kasa da ake karantawa a TV ake yi a speaker ake yi bai halatta ko cewa na da ke gefen kai na kwana kai ko cewa ina kwana bai halatta ba abunda kawai malamin ke yin saukin ana karanta qur'ani shine mu ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma yaushe ka iso bai halatta ba ina zaka je bai halatta ba me yasa ban ganka ba duk wannan bai halatta ba dalili Allah ya ce ni وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا fastami'u dinnan duba far ma'anarsa da kuma wa ansitu fastami'u ku saurara fi'ilul amr daga wurin Allah ya fi'il wujub ne ku saurara wa ansitu kuma ku yi me ku yi shiru ku saurara saurarawa daban wa ansitu da kuma yin shiru a listuwan can abu biyu Allah ya hada magabata suka ce inda Allah yake da kalma kwade ma'aunta isa fastami'u lahu a wuce ko kuma wa ansitu lahu a wuce amma sai ce fastami'u lahu wa ansitu sahabbai idan ana karanta musu qur'ani ko ayoyin ko kuma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zama faka'anna ala ru'usihim at-tayr kawunan su yadda kasan tsuntsuna iya zuwa ya sauka saboda tsabar ba sa motsi mutum idan ana karanta qur'ani idan ya zauna haka kansa ko motsi baya yi saboda tsabar nutsuwa tsuntsuna iya zuwa kayin ya sauka ya zauna ya dauka bishiya ce saboda nutsuwa da ake samu wallahi yace da rantsai da Allah faka annal qaum kadibatu ghafilin yace kai ka ce mutane sun kwana suna gafalallu a yau inji Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu na zauna da sahabbai yanzu da na ganku mun yi sallan asuba ga halin da ake ciki ashe wannan zama da yake na bakin ciki da kasalar bakin ciki yace mutane sun kwana cikin halin gafala ne sallan asuba fa aka yi shi a cikin tabi'ai din ba wai ya je kasuwancin su ne dube ya ga yake kasuwanci ba baya je makarantu ne dube yadda ake yi ba ba shiga cikin party na siyasa ne ga yadda ake ba a'a a masallaci yake magana yace jama'a wallahi kai ka ce sun kwana gafalallu yau yadda naga an taso tabi aisa wanda hadisin da yazo a cikin bukhari na khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum sunne na farko su suka biyo bayan sahabbai amma na ana kwatanta rayuwar su da ta sahabbai yace ina ga jama'a sun kwana a gafale kwatantawa ma yace ba zai yi ba thumma nahaba kawai sai miki famaru iya ba'da zalika muftiran yadhaku ba a sake ganin sa bayan nan ba yana cikin halin hatta rauni na dariya hatta katalahu ibnul muljim aduwallahi alfasik har lokacin da ibnul muljim abokin gaban Allah fasiki ya kashe shi wanda ya kashe shi kenan yana kiran sallah wannan shine abin da Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ke comparing sahabbai da tabi'ai yace ba zai mai a kwatanta su ba da na kalli sahabbai yanzu yace nake kallon tabi'ai sai na game yace sai na ga banga abun da ke kama da sahabban ba amma a cikin tabi'a kama ma bai gani ba fama ara yauma shay'an yushabbihukum abun da ma ke kama da sahabbai yace ban gani ba me mutum zai ce da aka dauko Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kawo shi yanzu na duniya a zaga kowace kasa da shi a duniya an yi wasa sai dai kare mutuwa to Allah ya ba mu ikon gyara halayenmu Allah ya ba mu ikon koyi da wannan sahabbai din wal imam al-hasan al-basri yasifu ahwalahum imam hasan al-basri yana sifata halayensu shin shi yana cikin sahabbai ne ko tabi'i ko tabi'ut tabi'in na'am yana daga cikin tabi'ai ne hasan al-basri yana daga cikin tabi'ai daga cikin manyan tabi'ai kenan irin su Sa'id ibn al-Musayyib suwa wannan suna daga cikin su dai wanda suke manya qala rahimahullah Allah ya masa rahama yana fada cikin littafin sa ainihin kitabuz zuhud shafi na 30 zuwa 31 yace laqad adraktu aqwaman haqiqa na riski wasu mutane wa sahiftu tawaifa minhum na kuma sahibanci wani bangare daga cikin su na riske su na sahibance su suwa kenan sahabbai don Allah mu saurara yadda yake sifar da sahabbai a wannan wurin yace na riske wasu mutane na sahibance wasu a cikin su yace ma kanu yafrahuna bi shay'in min ad-dunya aqbal basu taba yin farin ciki da wani al'amarin duniya da ya tunkaro su ba dan wani ya samu mota ko wani ya samu gida ko wani ya samu kudi ya zama miliyoniya yace wannan ba abun farin ciki bane a wurin su sifar ta farko da ya koya kenan duk al'amarin duniya da ya tunkaro su yace wannan baya ba su sha'awa ba damu su bace duniya wala ya'safuna ala shay'in minha adbar ba su shiga halin bakin ciki saboda wani al'amarin duniya ya juya musu baya da suna da kudi an kwace ko kuma da suna ainihin da wani abu na hawa yanzu babu shi yace wannan bai taba damun su ba su bakin ciki ba sa fushi da al'amarin duniya da ya juya wala hiya kanat ahwan fi a'yunihim min hadha at-turab yace duniya ta ci kaskanci a idan su ke da wannan kasar da muke ta samu ke da shi a kayan ta
matsayin kafa a wurin abaye ya fi duniyar gabaki daya haka suka dauki duniya gabaki dayan ta
kana ahaduhum ya'ishu 50 sana dayan suna iya rayuwa tsawon shekara 50 lam yutawwilhu thawbun qatun bai taba samun daman ya samu tufa da taba da shi ba gabaki daya rayuwarsa a tsawon shekara 50 akwai hadisi da yazo ko cikin sahih al-bukhari al-jami as-sahih da sa akwai ahlus suffa mutane 70 da yankai ne suka ware kansu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke shine koyan hadisi a wurin sa a cikin mutum 70 da yankai duk cikin su babu wanda ya mallaki riga da wando yace ma ahadun minhum alaihi rida wa izar imma rida'un wa imma izar a cikin su yace ba wanda ya mallaki riga da wando in kaga mutum da riga sai ga bai mallaki wando ba da riga kawai ke rayuwa in kaga wanda wando sai ga duniya bai da riga wasu sun dauro daga wuyansu wasu sun daura wajen nonansu yace haka suke yin sallah har suna wayan gari ana tsakiyar sallah sai kaji mutum ya fadi a sallah hadisin yace sai a ce haula'i majanin wannan masu ciwon farfadiya ne idan aka idar da sallah sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi juyo gare su sai yace musu law ta'lamuna ma lakum indallah la ahbabtum an tasdadu saqatan wa haja inda kun san darajar da kuke da shi a wurin Allah da ku roki Allah Allah ya kara muku ainihin talauci a duniya da kuma shiga cikin halin gagarin da kai da kuke cikin su a yanzu don annabin Allah yace in muna cikin talauci bai da matsala gare mu in mun samu wazaka ne kijin tausayin mu yace mal faqr akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata ad-dunya alaikum fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum wannan hadisi yace al-jami as-sahih na imam al-bukhari yace ba talauci nake muku jin tsoro ba yace ku ba shine abin tsoro ba abinda nake muku tsoro shine a shimfida muku duniya ku ji dadi a duniyar yadda wanda suka gaya ku suka ji dadi sai ta halakar da ku yadda ta halakar da su yace amma an talauci ne ba ni da fargaba a kayan ku dayan su na rayuwa shekara 50 bai samu tufar da zai nada jikin sa ta ishe shi ba wala nusiba lahu kidr ba a kuma kafa masa wani abun da ake tsammanin garin da za a gama ba magana yayi a dunkule abin da yake nufi shine a shekara 50 bai taba sanya bulon kwade na gidajen sa ba ba a taba dauko tubalin kasa kwade aka sa akan wani fili na cewa zai gina gida ba wala ja'ala bainahu wa bainal ard shay'an a shekara 50 mutum zai waye gari bai taba sanya shamaki tsakanin sa da kasa ban ya zo kwanciya haka yake kwanciya akan yashi ya kwana tsakanin sa da kasa zai shekara 50 bai taba sanya shamaki ba a yau muna kwana kan tabarma muna ga bai isa ba muna kwana kan kadifa duk bai yi ba wallahi alazim putul cewa Allah muke yi waɗannan khairun nas mafi alkhairin jama'a mutum shekara 50 bai kwanta kan shimfudi ba amma duk ni'imar da Allah ya mana na wadata a yanzu ba mu ganin ta akwai wani malamin sunna da ke cewa wallahi alazim yana ga tambayar da Allah zai wanda ya rayuwa a yanzu sun fi tambayar da zai wa sahabbai na farko ni'imomin da Allah ya mana na ci gaba bai musu ba ba san mota ba keke machine tv computer satellite telephone duk wannan ba san su ba yanzu ga hanyoyin da awa na zuwa gare ka kana cikin Bauchi kana sauraron wa'azin da ake a Saudi Arabia kana nan kana kallon Alfa ana yin Alfa kana jin wa'azin da ake a Alfa duk ba su gani ba duk wannan ni'imar sai Allah ya tambaye mu akai dai kenan na biyu su magana ma ta bakin su akwai salafus salih rahimahumullah a wuni magana da su suna irgawa kalmomin da zai fita a bakin mutum ya san adadin su idan ka tare shi bayan dare ya je ga maka magana da ya daga wayewan gari zuwa karshe kalmomin zai kirga maka su da safe na gawa na ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lokaci kaza na gawa ne na ga shi ba lafiya zai kirga ma kalmomin da ya furta a wuni daga farkon wunin har karshe to mu yanzu tadi ba wai kalmomin ba traffic da aka yi discussion ma a wuni mutum ya kirga aiki ne to duk ko magana daya da kai zaka tsaya gaba ga Allah ka maimaita ta ta alkhairi ne ko da sharri duk maganar da take a bakinka yana kara maka tsayawa a filin kiyama ne ka dade in ta alkhairi ne zaka tsaya tukunna kai defending din aikin in na sharri ne zaka tsaya tambaye ka duk magana daya da kai kana kara kanka aiki ne haka yadda sai mu rika sifatuwa maganar baki duk maganar da muka Allah ne zai da mu tambaye mu maganar ka in kai yawa to shi yasa zaka je ka tsaya ka dade muna roƙon Allah Allah ya sa manganun mu su yawa kuma su zama na alkhairi da zamu iya kare kayan mu a kayan su na'am sannan wala amara fi baitihi bi sun'ati ta'amin qattun mutum zai rayu a gidansa bai taba samun damar da ya bada oda a dafa abinci ba sai dai abin da aka samu dibino a kawo gidan a ci gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kai matsayin da aka yi wajen kwana 70 ba a dafa abinci an ci ba. Hadithin ya cikin Bukhari. Aisha na gaya wa Urwa radiyallahu anha cewa in kunna lanantadir ila al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal salasatu ahillatin fi shahrayn wama ukida fi bayti rasulillahi annar. A gidansa ba dafa abinci ba kawai yake tambayanta fa ma kana yu'ayyishukum me kira yadda ku tace al-aswadan bagaken abubuwa ne guda biyu at-tamru wal-ma ruwa da dibino dibino kuma a garin Madina ai ba sai mutun ya soya ba dibino a garin Madina da kifi a Jidda da zanzam a garin Makka da kuma bishiyan nema arewacin Najeriya fa idza kana al-laylu idan dare yayi fa qiyamun ala atrafihim suna tsayawa ne akan yatsunsu kan kafafuwansu kenan yaftarishuna wujuhahum suna kuma shimfida tuskokinsu gaba ga Allah suna gana da shi suna qiyamul layli a dare tajri dumu'uhum ala qududihim hawayensu yana gudana akan kumatunsu yunajuna rabbahum suna gana ba da ubangijinsu fi fikaki riqabihim ana iya cewa kalman fikaci ne kaman kinta faqqu raqaba wa kanu idza amilu hasanatan idan suka yi aikin alkhairi kwaya daya da abu fi shukuri ha suna kokari wajen godewa Allah akan aikin wannan alkhairi da suka yi idan suka yi abu kwaya daya sai su ta godewa Allah mun godewa Allah da ya bamu ikon yin wannan aikin alkhairi godiya suke zuwa ga Allah wasalullah suna roƙon Allah ay yaqabbalaha Allah ya karbi wannan aikin da suka yi fa idza amilu sayyata idan suka yi mummunan aiki kwaya daya ahzanatkum wannan yana bakanta musu rai wa sa'alullaha suna roƙon Allah ay yaghfiraha Allah ya gafarta musu kuskuren da suka yi kwaya daya idan suka yi ransu na baci suna shiga cikin halin gagara kai suna roƙon Allah Allah ya gafarta musu fama zalu ala zalika basu gushi akan wannan hali ba fa wallahi yace na rantsa da Allah ma salimu min adh-dhunubi basu kubuta daga zunubai ba wala najaw bi illa bil maghfira kuma basu tsira ba sai da neman gafaran Allah kullun abun da ya kubutar da su in sun yi aikin alkhairi kadan su yi ta godiya ga Allah in sun yi kuskure da ransu ya baci su shiga cikin halin kakani kai su yi ta neman gafaran Allah mu yanzu ba mu da lokacin tuna kurakuran da muka yi balle mu nemi Allah ya gafarta mana kuma abubuwan da muke yanzu fa da yawa kaba'irai ne muna ganin su ba kaba'irai bane Anas ibn Malik radiyallahu anhu yana ga tabi'a yake cewa innakum sata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r kunna na'udduha fi zaman rasulillah min al-mubiqat aw kama qala Anas radiyallahu anhu yace mun kun kasance yanzu kuna yin wasu ayyuka kuna ganin su kanana ne kankantan aikin yafi siraran tangashi a idon ku yace amma mu a zamanin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi muna ga wannan abubuwan mubiqai ne in mutun ya aikata su ya shiga uku ko ma ya shiga miliyan 300 kawai ana ga ka zama abun tausayi a zamanin sun karar sallah ko adiya jami ka zama abun tausayi a ce kuskure ya faru baka sani baka ciri ba ka shiga cikin halin kakani kai mun ga yadda ya faru da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu riba'a ka mafi yake bai sani ba dukiyar haramun ba sai ya sani bane san da yake ga ya masa ya fara kwakulo abincin yana shugabantar musulman duniya yana kwakulo abincin tun yana kan kujerar mulki halifa da kasa jama'ar da ke kewayen sa suna gaya masa kai hakuri yanzu in abincin ya saura cikin ka bai wuce loma daya ba yace wannan loma ɗayan idan zan kwakulo ta ta fito da numfashi na karshe yace wallahi ba zan batta ciki na ba ba fashi ya nemo ba amma na a yanzu ka duba yadda riba take a cikin al'umma yadda riba ta zama duk kasuwancin da kai ƙarya a cikin sa ka ci abincin riba ta shiga duk kasuwancin da aka sama kuɗin ruwa a cikin riba ta shiga duk inda kai kasuwanci kai algharar riba ta shiga ciki duk inda kai bai ataini fi bai atin riba ta shiga ciki dubai da abubuwan suke faruwa a yanzu har an waye gari gaskata mutum a rantsuwa na wani abu in ba ahlus sunna ne kokari bane abun tsoro ne a yanzu sai ahlus sunna da Allah ya kare su Allah ya wuta mana irin su imamu malik rahimahullah an tambaye shi a duniya wani kaba'iri ne shi ko wanda ya girma sai ya ce a bashi lokaci sai ya je dauki qur'anin sa tun daga alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa min aljinnati wan nasi yace a duk qur'ani ban ga abin da ya kai riba girma ba a wajen sabon Allah na kaba'iranci
me dalili yace Allah yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adanu biharbin min Allahi wa rasulihi yace anan wurin ne kawai al'amarin riba Allah yace idan ba za ku daina cin riba ba to ana muku announcement ku yi shirin yaki za ku yaki ku da Allah yace al'amarin riba ne Allah ya kira wannan hukuncin yace a cikin kaba'irai ke da ake aikata wanda mutane ke yi amma na shirka ba a fara cikin waɗannan ayyukan da ya magana a kayan su na'am fama zalu ala zalika yace sahabbai ba su gushi akan wannan rayuwa ba na duk kuskuren da suka yi suna neman gafaran Allah fa wallahi na'am ma salimu min adunub wala najaw illa bil maghfira yace wa innakum lalle ku tabi'ai da wanda suka biyo bayan ku atba'ut tabi'in asbahatum kun waye gari fi ajalin manqusin a cikin wani ajali wanda yake tauyayye bi ma'ana kun samu kanku cikin rayuwa abun tausayi wanda arzikin rayuwar gaba daya zama kada wa amalin mahfudin kuma kuna yin aiki da ake kiyaye da shi bi ma'ana duk abun da kuka yi mala'iku ba su muku afuwa za su rubuta shi bala wa rusuluna ladaihim yaktubun mahfuz kenan ana kiyaye da duk abun da kuke ba za a ce to wannan ai ya zo a wani zamani ne abun da sai ba idan ya danyi ainihin zuki ta malli a barshi ba a yin wannan wal maut wallahi fi riqabikum yace mutuwa kuma tana nan a wuyoyinku kowa a jikin wuyarsa akwai mutuwa wannan mala'ikan yana kai kawo yana zazzagawa kan mu har lokacin da za a ce falawla idza balaghatil hulqum wa antum hina idhan tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqina yace wannari baina aidikum wuta kuma ga ta gaba gare ku shine za ta zo a fil mustaqbal nan gaba fa kuna tinkaran wuta fatawakkau qada'allahi azza wa jalla fi kulli yawmin wa layla ku yi kokarin kiyaye aukawa cikin abubuwan da Allah yake hukunta muku a cikin wuni da dare hikimar aiki da kalman qada shine qada'i na canja kaddara ne ba ta canjawa bi ma'ana idan kuna aikata aiki ku rika neman Allah ya rika muku qada'i mai kyau wanda yake zai zama za ku samu lada a cikin sa hؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم yace wannan sune sahabban annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi faman zal ladhi yudanihim fi imanihim wa ne ne ya ise kusance su a imani wa yasilu ila ikhlasihim wa ne ne kadaita Allah sai ya ise kai nasu innahum yace lalle su ka saki ka sani nazaru ila badinid dunya sun kalli bayan duniya shine nazaran nasu ila zahiriha lokacin da mutane suke duba bayan duniya suke duba cikin duniya su bayan ta suka duba lokacin da ake damuwa da nan duniyar cikin ta suna duba me zai zo bayan duniya bayan ta suke dubawa kafure ne Allah ya kira su da cewa ya alamuna zahiran min alhayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun nazaru ila ajalid dunya hina nazaran nasu ila ajiliha sun yi dubi zuwa ga ajal bil alifi wato karshen duniya abinda zai zo bayan lokaci mai tsawo hina nazaran nasu lokacin da mutane suka yi dubi ila ajiliha zuwa ga abinda zai zo na gaggawa man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ka duba yadda Allah ya kira akan ajila su suna duba can abin da zai zo da karshe ne a duniya lokacin da mutane suke duba abin da zai zo yanzu fa amatu minha ma yakhshawna ayyushinakum sai suka kashe a cikin duniyar abin da suke tsoron kada ya aibata su gaba ga Allah gobe kiyama duk abin da suke ganin zai kawo musu matsala gobe kiyama a duniya sai suka kashe shi ba ma ruwan su da shi gaba ki dai balle su je gobe kiyama ya kawo musu illa taraku ma alimu an sayaturkahum sai suka bar duk abin da suka san zai bar su idan suka dauki wannan abu a duniya kamar misali naira 10 a cikin aljihu suka daga zai yi mutun yaje gaba ga Allah da ita a da suka fahimta ka sai suka bar duk abin da suka san a duniya zai bar su in sun san zai bar su ma sai su bar shi ba su nuna kwadayin su zuwa ga abin da sun san zai bar su fasara istikfaruhum minha istiklalan
sai kasance abin da suke yawaitawa kullun a duniya shine gajarta bukatun duniya din. Kullun aikin da suke yawaita shine kokarin nisantar rayuwar duniya. Zikirukum iyyaha fawata, ambaton su da duniya kullun shine suna nesa nesa, haihata haihata. Kullun aikin su kenan. Khaliqatid dunya indahum falaysu yujaddidunaha, duniya ta tsufa a wurin su, tsohon al'amari ne, don haka ba za su sabunta mata rayuwa ba. Yadda ka dauki san wani abu outdated abu da ya gama aiki haka suka dauki duniya. Wa matat fi sudurihim falaysu yunaha ba'da mautiha, ta kuma mutu a cikin zukatan su duniyar kuma ba su kasance za su rayar da ita ba, matacciyar abace. Bal yahdimunaha fayabununa biha akhiratahum, sun kasance suna rusa duniyar, suna gina lahirar su da duniyar gabaki dayan ta. Aikin su shine a rusa duniya, sai a daidai kasar duniyar ayi me, a gina lahira. Shi yasa wani malami yake cewa wai la dara lil mar'i ba'da al mauti yaskunuha illa allati kana qabla al mauti yabniha, fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha. Babu gida ga mutum ba'da al mauti, bayan mutuwa, yaskunuha, da mutum bai shiga. Illa allati kana qabla al mauti yabniha, sai gidan da mutum yake ginawa lokacin da yake duniya. Yanzu ayyukan da muke da su ake budget din ginin gidanmu na aljanna, in Allah ya sa za mu shiga, muna roƙon Allah, Allah ya sa za mu shiga. Fa in bana hadi khairin, in sun gina lahiran da alkhairi, saba maskanu ha, zaman duniyan zai dadi. Wa in bana hadi sharrin, in sun gina lahiran da sharri, khaba bani ha, to fa ginin ya munana, ginin bala'i ne, Allah ya kare mu. Na'am. Wa yabi'unaha fa yashtaruna biha ma yabqa lahum, suna kuma saida duniyar su sayi abin da zai tabbata tare da su har a lahira. Wa rafaduha fa kanu fiha humul farihin, sai suka yi irfadin duniya, wato suka kade ta, suka yadda ita, sai suka kasance a cikin duniya, su suka fi kowa farin ciki, don da ba su dame su ba, don ka samu kuɗi ba su gaba da kai, don ka gina gida ba su hasara da kai, don ba su dame su ba, balle su yake yi da kai. Yuhibbuna Allah azza wa jalla, suna son Allah mai girma da daukaka. Wa yuhibbuna dhikrahu, suna so su ga ana ambaton Allah a rayuwarsu. Wa yastadhi'una bi nurihi, suna neman haske da hasken Allah. Wa yudhi'una bihi, kuma da shi suke haskuwa, suke haskakawa. Lahum khabarun ajib, lalle akwai labarin mai ban mamaki tare da su. Lahum, a wurin su akwai labari mai ban mamaki. Wa indahumul khabarul ajib, sannan kuma a wurin su ake samun labari mai ban mamaki. Magana biyu ne. Lahum khabarun ajibun, suna da labari mai ban mamaki. In za su gaya maka, za ka ga abu na mamaki tare da su, na yadda suka sha wahala a rayuwa, yadda suka yi jihadi, suka taimaki addinin Allah. Wa indahumul khabarul ajib, sannan kuma a wurin su labari mai ban mamaki yake. In za a karanta tarihinsu. Bihim kamal kitabu, da su littafin Allah ya tsaya. Qur'ani kansa ya samu tsayuwa, an yi aiki da sahabbai ne. Su suke haddace ayoyi, duk ayar da aka karanta a aka saukan na Qur'ani sai sun haddace ta. Ka duba irin su Abdullahi ibn Mas'ud, Abdullahi ibn Abbas, su Mu'adh ibn Jabal, su Salim Maula Abi Hudhaifa radiyallahu anhum, su Zaid ibn Thabit. Wadannan bayin Allah, in muka ga yadda suka yi hidima na Qur'anin Allah, Ubangiji ne kawai san aikin da suka yi. Don haka hatta tsaya wa littafin da su ya tsaya, a kirjin su suka haddace. A zamanin, saboda yadda Qur'ani ya tsaya da su, ba su damu da sai a rubuta ba. Daga an saukar da ayoyi, za su haddace ayoyin. Kawai ana turo aya goma ne, ashirin ne yanzu a haddace. Kuma idan suna fassara maka Qur'anin Allah yadda Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu karantar da tsainihin tabi'ai tafsiri, na taɓa ambata wannan. Yakan ɗauke su ya ce ku zo, sai sun zo waje kaza, sai a cikin masjidin Nabi, sai ya ce daidai nan wurin aka saukar da aya. Annabi yana tsaye a nan wurin aka saukar da aya, da ya zauna, sai ya huto da su, sai ya ce ku zo nan, sai ya zo ya tsaye da su a wuri, sai ya ce a nan wurin ya fassara mana ma'anar aya. Sai a karanta aya ta gaba, sai ya ce ku zo mu zo tafi. Sai a yi tafiya ta watanni, sai an je wurin, sai ya ce to a nan wurin za mu ji yaƙi kaza, aka saukar da aya. Sai ku ƙetare kwari, sai ya ce to a nan aka mana tafsirin aya. Sai ya siffata maka yadda aka fassara ayar a wurin. Suka tada su mujahid rahmatullahi alaihim, haka suka koyi tafsiri a gaban Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu. Ayoyin da aka saukar ma yana yaro,
haka zai biya karantar da yadda aka saukar da su ilimin ku me nema don haka da su littafin Allah ya tsaya wabihi kamu kuma su ma da littafin Allah suka tsaya da Allah yace wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wama arsalnaka illa mubashiran wa nadira da kuma la ya'tihi al batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid yayi Allah ke kare littafin sa da yace barna ba da shiga malaman tafsiri dukkan sun yi tarayya daga cikin bangaren da Allah ke kare ingancin littafin sa shine ya sanya qur'ani a cikin kira ga wasu bayin Allah idan yanzu ka kama duk qur'anin duniya ka kona da ikon Allah ba mu da matsala mai girma da kai bai zama alamin wai qur'anin Allah ya gare ba sai mu dauko maka yaro dan shekara 11 sai ya karanta maka qur'ani min awwalihi ila akhirihi in ka tira wawun kasafawun sai ya ce ba haka bane a qur'ani saboda mu'jizan qur'anin Allah so don haka da littafin Allah suka tsaya kuma shi ma littafin da su ya tsaya wabihim nataka alkitabu da su qur'ani yayi magana da qur'ani yake da su yayi mai dalili su suke koyan ayoyin su je su karanta Muduba Lawsu na Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu ya fara zuwa gaya wa Quraysh ayoyin Qur'ani babu wanda ya karantar da ayoyin wa Quraysh wa annabin Allah yace an dare yana saukar da wahayi sallallahu alaihi wasallam Quraysh ba san me Allah ke aiko mana ba san ka baka ba wa zai je karanta musu yace ni ne ya je shi ga cikin garin Makkiya da yana karanta Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insana allama al-bayan ana bin sa ana jifan sa ana fasamar kai tun daga kansa har kasa jini ne yake zuba bai magana ba yana karanta Qur'ani aka ce ya ana jifan ka ba za ka gudu ba za ka yi gaggawa ba za ka rama ba yace manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace na shigo na karanta musu Qur'ani in fita bai ce na yi gudu ba bai ce na rama ba bai ce na yi gaggawa ba cewa ina zo in karanta in fita shi din kuma nayi bai ban kodan mai fada ba ana zubar da ji daga sama har kasa amma na bai canja abin da aka ce yi ba Qur'ani yake karanta yaje karanta ya fita wabihi nataku kuma su ma da qur'ani suke magana daga kaga magana su ga kan qur'ani ne wabihim ilmul kitab a tare da su akwai ilimin qur'ani wabihi amilu kuma da qur'ani suka yi aiki walaisu yarawna na'ilan ma'amanalu ba su kasance suna ganin wani mutum ya samu alkhairi ba idan sun kwatanta da abin da Allah ya ba su na sahibantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kuma zama a cikin zaman da yake ne alkhairi na kuma shiga cikin jama'ar da Allah ke gafarta musu na shiga cikin jama'ar da Jibril ke kawo sako a cikin garuruwansu wala amanan duna ma yarjun sannan ba su ganin wani abu cewa nutsuwa ne ko ci gaba ne tare da koma bayan abin da su suke kauna na gamuwa da Allah wala khaufan duna ma yahdarun suna ga babu wani tsoro a duniya sai da abin da suke jin tsoro na gamuwa da Allah duk wannan aiki nasu wannan ya zo cikin hilyatul awliya mujalladin farko shafi na 10 wahum hujjatullahi ta'ala ala khalqihi sune hujjojin Allah akan halittunsa albasahum an-nura as-saqi'a min muhabbatihi Allah ya musu riga da haske mai yalwa daga cikin kaunar Allah da yake musu yawma tara al-mu'minuna wal-mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim har zuwa yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqat للذين آمنوا انظرونا نكتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فدوري بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونكم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم نوعك السنة ده حسكي تندسون شكت شمو مني ورفع لهم علام الهدايه الى مواصلته الله ya daukaka musu hanyoyi tutuna na ainihin shiriya zuwa ga saduwa da Allah don duk hanyar shiriya Allah bayyana musu sun bita wa afraga alaihim as-sabr am mukhalafatihi kuma Allah yayi musu hakurin tsayawa akan addinin sa ba tare da sun saba wa Allah din ba dan baka iya bin Allah sai da hakuri hakuri yana kasuwa kashi uku a wurin malaman hatta malaman aqida shine na farko habasun nafs ala ta'atillah bima'ana as-sabr ala ta'atillah as-sabr ala aqdarillah na uku as-sabr an maharimillah hakuri wajen bin Allah bin Allah sai kai hakuri kai na biyu hakuri wajen nisanta abinda Allah ya hana na uku hakuri akan abinda Allah ya kaddara maka a rayuwa mai dadi ko marar dadi
wa tahara abdanakum bi muraqabatihi, Allah ya tsarkake jukkunansu saboda muraqaba da Allah yake musu, bibiyan su da yake kullum. Allah yana damuwa da rayuwar su, yana bibiyan su, yana tsarkake jukkunansu. Wa kasahum hulalan min nasji mawaddatihi, Allah kuma ya tufatar da su da hulal, kayan sha'awa, kaya mai daraja, min nasji mawaddatihi, daga cikin tsaftatacciya. In an ce nasji shine abu da yake uniqueness, ba a samun irinsa. Allah ya tufatar da su da kaya mai daraja daga cikin ainihin kaunar da yake musu, shine mawadda, wato kaunar kuma wacce take ba a samun irinta. ثم اودع القلوب من بخاخر القلوب فهي متعلقه بوصوله. ثم اودع القلوب, sai kuma Allah ya kasantar da zukatansu, min bakhir alghuyub, daga ainihin zakhir alghuyub, wato ainihin tsiraitattun abubuwa na gaibi. Tsiraitattun abubuwa na gaibi, fahiya muta'alliqa bi muwasalatihi, zukatansu ya kasance da musu shine mai saduwa da Allah. Abinda ake nufi da wannan shine abun da yazo gare su na gaibi, a kira wuta gaibi ne, aljanna gaibi ne, mala'ika gaibi ne, kiyama gaibi ne. To Allah sai ya sanya zukatansu suka kasance zukatan da suka karbi wannan imanin gaibi din, kawai shine abun da ake nufi. Fahumumuhum ilayhi sa'ira, kokarin su kullun zuwa ga Allah yake kasancewa yake wanzuwa. Wa ayunukum ilayhi bil gaibi nazira, idanuwan su zuwa ga Allah da gaibi suke kallon sa, ba su ganin Allah suke ga Allah, amma dai idan su yana ganin Allah ya san akwai. Me yake nufi da wannan? Wanda yayi wannan shine muksin shi, shine an ta'budu Allaha ka annaka tarahu fa in lam takunta tarahu fa innahu yaraka, kawai shine abin da ake nufi. Su ba su ganin Allah, amma na zuciyar su na ganin Allah, tunda zuciyar ta gani sun yadda akwai Allah, kawai shine abin da ake nufi. Na'am. Kadi akamakum ala babin nadhri min qurbihi, Allah ya tsaye da su akan da akayin kofar kallo na kusancin sa, bi ma'ana kofar da za a kalla a kusanci Allah, Allah yana musu wannan kofar, sun kalla sun kusance shi. Wa ajlasahum ala karasi atibai ahli ma'rifatihi, Allah ya zaurar da su akayin karasi, kujera ta atibba, likitoci daga cikin ma'abota ilimi. Duba wata daraja, wai kujerar likitocin ma'abota ilimi, ka tara taron likitoci a ce ga likita guda 10,000, sai a ce a cikin likitocin sai a ware mutane 5 a ce su ne likitocin likitocin nan, ai daraja ce ko? To su suna kan kujerar likitocin wa ma'abota ilimi, su ne likitocin duk masu ilimin duniya gabaki daya, yan adam duk ilimin ka to su ne likitocin ka, su za su gyara maka ilimin naka, inda ya targade su gyara shi, inda ya zama daidai a ƙara tabbatar da kai a kayi. Wannan shine matsayin sahabbai, su ne likitocin ma'abota ilimi, suna kan kujerar likitocin ma'abota ilimi. Taharimu saddis sahaba ridwanullahi alaihim, haramcin zagin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Wannan shine magana ta gaba cikin shafi na 13 kenan. Bil haqiqa, iya daga cikin mafi sharrin musifa yau dan adam a duniya ya tsaya yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga duk wanda ya samu kansa cikin wannan hali, ba abun kawai a aibata shi ne ko a muzanta shi ba, abun a ji tausayin sa ne. Duk lokacin da naga mutumin da ke aibata sahabbai, bana jin shi abokin gabana ne, bana jin shi wani mutum ne makina, abun nan ke dauka ga wani abun tausayi da dace a ji tausayin sa. Mutumin da baka yi rayuwa da shi ba, ba ku yi takara yaka da kai ba, baka san yadda ya rayu ba, mizanin auna aikin sa shi za a auna maka naka, damuwar sa nasa kai baka dabe shi ba, yanzu kai baka da problem sai shi a duniya. Mutum wai yazo a cikin wannan zamani wai da sahabi yake gaba, ai ba abun a kishi bane, abun a ji tausayin sa ne, abun a kusance shi ne, a gyara mar kuskuren sa. Wasu da yawa na samun kansu cikin wannan hali saboda karancin ilimi, kawai sai abu a ce to ai Abubakar Siddiq shi ya kwace fegen Aisha radiyallahu anha lokacin fegen Fatima radiyallahu anha, ai Umar bin Khattab shi ya haramta auren mutu'a, ai wane shi ya kaza kaza. Hatta kissar da nake magana akwai dalibi da ya tambaye ni lokacin nake cewa sahabin da ake cewa ya sha giya bai tabbata ya sha giya ba, kuma cewa shi ake nufi fasiki, wannan kusa ba maganar fasiki kai tsaye shi ake nufi ba. Akwai wanda ya zo samin da wani tambaya a kai bayan nan, yana neman ƙara bayani akai. Abin da zan ya ƙara shine cewa ka nemi littafin Al-Awasim minal Qawasim, nawa
na waye rubuta littafin duk na'am Imam Shatibi kalla ya sheikh to a rika haddace duk wanda ya rubuta littafi ya tabbatar da kissar tare da yin takhariji da ingancin maganganu a ciki cewa wannan sahabi ba shine ake nufi da fasiki ba daya wannan sahabin ya sunansa Walid ibn Uqba shi yayi sallah akan Abu Huraira radiyallahu anhu bayan rasulullah shi yake cewa ya shagiya lokacin da aka complain din su zuwa ga Uthman ibn Affan radiyallahu anhu magan da ya fada sai ya ce mun yarda da cewa kai baka shagiya ba amma na ashe munafurci aka shirya masa na azo a yi rantsuwa sai ya shagiya zaka ba aka yi rantsuwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yake mun yarda baka shagiya ba in ka ga dama mu tsira maka da haddi amma na wanda ya maka kariya gobe kiyama ya je sai ya gaba ga Allah ya shiga wuta kawai zabin da aka bashi kenan amma na ya gamsar da su kan cewa ba shinge yayi ba kuma da ikon Allah in muka zo karkashin tarihin ko da Uthman ibn Affan radiyallahu anhu nan littafin ya tabbatar da haka muna iya zuwa kai so irin wannan tarihi ya gurbace sai ai ta kawo maka tarihi da bai da asali sahabbai sun yi kaza dan adam har ya gaskata saboda bai sai san abun ba wannan akwai musifa a ciki shi yasa duk wanda ke zagin sahabbai in ba da karatu ba za ka iya ja da shi ba sai ce ai hadisi ya zo a cikin sahih muslim ai ummu salma an ce ta ba ahlul baiti bane kuma tun da yake a duk duniya bai taba ganin sahih muslim ba da haka aka gaya mata da baki ya haddace kuma ya zo gaya maka in ka bashi wannan littafin rijal wani sahaba na rasul sahih muslim ba zai ce ga sahih muslim a ciki ba da kai ji haddace ba karatu aka yi ba so a shikenan abun tausayi ne ba abun kyama ba na farko hadisi ya zo a cikin littafin Imam al-Bukhari da Muslim rahmatullahi alayhima kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudd ahadihim walau nasifahu manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake kada ku kuskura ku zagi sahabbaina la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina mu a musulunci ba ma zagin sahabi ba wanda ma bai yadda da Allah ɗaya bane ba a ce mu zage shi ba wanda yace babu Allah a duniya an yadda mu zage shi a'a wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighayri ilmin wanda ma bai yadda da Allah ba wanda ya dauki Allah abokin gaba mai yi wa Allah shirka ba sai ka zage shi ba balle sahabi sai yace falau anna ahadakum da dai ɗaya daga cikin ku an faka ya ciyar da misala uhudin misalin dutsen uhudu zahaban na zinare jama'a magana nan na da karfi sosai inda ɗaya a cikin mu yau ya ciyar da kwatankwacin dutsen uhud na zinare wanda an kawo shi yanzu Najeriya aka raba da ikon Allah next year kowa sai ya cire zakka a Najeriya kowa multibillionaire ne yace ma balagha mudd ahadihim bi ise kai darajar abin da sahabi ya dauka cikin hannunsa na zinarin ya barki sabilillahi ka ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu bai kai sahabi ya hada muddi mudu shine ka hada hannayenka guda biyu haka ka cika da abu ba sai ya cika falfal ba kama share samansa hannun naka ya zama ba mafi girma ba ba mafi kastanci ba hannu tsakatsakiya haka sai ka cika da zinare sai sahabi ya cika hannunsa haka sai barki sabilillah na zinare kai kuma ka ce ga wancan dutsen uhudun ziyarar fi sabilillah annabi Allah ya ce bai kai wanda sahabin yayi ba wala nasifahu bai ma kai rabin abun da yayin ba aikin da kai bai kai rabin nasa ba ka dauki dutsen uhu daga ce gashi fi sabilillah shi ya dauki cikin hannunsa ya bayar ya fi naka idan ya bada cikin hannunsa biyu fi sabilillah ka bada irin wannan dukiya girman dutsen uhu biyu nasa ya fi naka a wurin Allah innama yataqabbalu Allahu min almuttaqina muhimmin abun da mun takawa ne a ciki duk abun da Allah ya kira sai ya ce jin tsoron sa har ababin yin yanka Allah mai ce layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa takawan ki Allah ke nema ba adadin aikin ba to imanin da tsoron Allah a zuciyarsu ya kai gejin da Ubangiji ya tabbatar da imanin su aikin su sun yi shi don Allah ne na biyu hadisi ya zo cikin littafin Imam al-Tabarani rahimahullah ya zo a cikin littafin takhariji na ihya wanda Imam al-Iraqi rahmatullahi alaihi yayi juz'in farko shafi na 36 qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza dukira ashabi fa amsiku wa idza dukira an-nujumu fa amsiku wa idza dukira al-qadru fa amsiku yace idan an ambaci sahabbai na ku shiru kar ku kira sharri kar ku kuskura a kira sahabbai ku kira sharri fa amsiku ku kame bakin ku kar mutun ya rika shiga cikin wata magana da bai da asali ana kiran sahabbai wa idza dukira an-nujumu fa amsiku idan an ambaci tauraro ku yi shiru bi ma'ana taurari dake sama dalilin da yasa kai shiru shine akwai jama'ar dake aiki da wannan wajen yin bugun kasa wajen fadan me zai faru gobe me zai faru jibi me zai faru gata wannan tun gabanin zuwan musulunci ana yin sa addinin Allah bai karantar da mu mu imani da wannan ba akwai wanda wasu suke ganin eh wai yafi zama aqrabu ila sawab akwai sauki ai aiki da nujum abin da yafi inganci ga ahlus sunna ya nisance shi ga baki daya kokarin wai gane me zai faru gobe jibi ta bangaren aiki da tauraro wa idza dhukira al-qadru idan an mace kaddara fa amsiku anan ma ku yi shiru in an ce Allah kaddar kaza kaza ya faru kar ku da to ai da mun yi kaza da kaza zama kaza ku yi shiru ke sa wani hadisi da zuwa cikin sahih muslim yake cewa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu amala ash-shaytan karkarka cewa aida nayi kaza da zama kaza law fa'altu kadha la budda an yakuna kadha wa idha fa'altu kadha fa sayakunu kadha an qaribin wa idha fa'altu kadha la budda an yakuna kadha sawfa qarib kare ku rika fadan irin wannan kawai in an ce Allah kaddara kaza ya faru ku ce kawai abinda Allah ya gaya maki aukuwa duk lokacin da al'umma suka bude babi na magana akan kaddara ai ta magana kan kaddara to in suka yi wasa imanin su ya bace mun ga yan kadariya da yan jabriya da suka fara magana kai suka ce idan ka sha giya bai kore imani mutum zai iya shan giya yayi zina yayi sata ya kashe mutane suka ce duk ba a kore imani gare shi mumini ne kuma taki ne mai tsoron Allah me dalili suka ce saboda majburin tilasta shi Allah yayi wannan aikin ba ganin daman sa bane zaka samu mai takawa da shan giya da sata da kashe mutane da kuma shan giya komai yana yi amma suka ce akwai takawa ka duba yan jabriya duba yan kadariya su zaka ce mana fa amsi ku shiru a wasu daga cikin su ne fa manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce in kun ga sallar su sai ku daina sallar ku in kun ga sallar ku in kun ga azumin ku ka duba na sai ku daina naku amma na ko ba musulmai bane duba cikin majmu'ul fatawa da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah juz'i na 28 wa qala al-imam adh-dhahabi rahimahullah Imam Az-Zahabi Allah ya masa rahama yace iya daga cikin wanda suka fi kowa daga cikin magabata sanin tarihi tarihi na magabata annabi sahabbai tabi'ai dauki littafin sa Nasiru Alamin Nubala kaga abun mamaki kaga yadda yake magana akan tarihi ka dauka har ma yake karanta ya karanta yanzu anan wurin sahabin farko da zamu karanta shine wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu amma na shi yace ba shi bane sahabin farko sahabin farko a wurinsa shine Isa alaihi salam shine yace waye sahabi shine man zamanin nabiyya wa amana bihi wa mata fil islam wanda ya zamanci manzon Allah zamani ku ga musau da yayi kai imani da kika mutu a musulunci yace na farko zamani da annabi Isa alaihi salam ya gamu da shi a yaushe a daren Isra'i da Mi'raji na biyu yayi imani da shi har shi kansa Isa alaihi salam ya roki Allah Allah ya dade shi bayan wucewan annabin mai shigo al'ummarsa ya yi imani da shi na uku kuma shi zai dawo ai ya kashewa ya kashe dajjal in ya dawo ya kashe dajjal sai Allah ya dauki rayuwarsa don haka sai ya ce to duk sharuɗin suhuba guda uku ya cika don haka da ya zo kansa ya ce sahabin farko Isa alaihi salam huwa sahabiyun wa nabiyun ya ce annabi ne kuma sahabi ne duk sharuɗin sahabi ya cika waka shine sahabin farko a wurin yace innama ya'rifu fada'il as-sahabati radiyallahu ankum lalle yana iya sanin falalan sahabbai Allah ya kara musu yadda man tadabbara ahwalahum wanda ya jijjuyi halayen su na rayuwa wasiyarahum ya kuma karanta tarihin su gabaki daya daga farko siyar jam'in sirah
wa asarahum da kuma guradin su na rayuwa fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi wa ba'da mautihi da kuma bayan mutuwarsa min al musabaqati ila al imani na da suka riga yi kowa yin imani a duniya a cikin wannan al'umma tamu yace wal mujahadati lil kuffari da kuma jihadin da suka yi da kafirai duk al'ummar da ba ta yin jihadi ba ba ta iya gane dadin musulunci su jihadin sun buga yaki an buga da su sun an subhanallah la ilaha illallah wallahi alazim mutum ya duba rayuwar da sahabbai suka yi zai tausaya mana in dai da ya zama skelin da aka auna aikin su da shi za a auna namu wallahi alazim akwai abun tausayi a rayuwar mu ka duba yadda suka yi jihadi don daukaka addinin Allah mutum zai bar gidansa ba abincin da za a ci a gidan iyalansa suna cikin wani halin kakani kai an kira jihadi a dare kawai ya fita a cikin sahabbai akwai wanda sun yaki 50 wani ya je 60 wani ya je yaki 70 don Allah dauki sariya da aka tura wanda hadisi ya zo a Bukhari aka jagorantar da Abu Ubaida akan su duba tafiyar da suka yi ciki wannan sariya kawai halin rayuwar da suka shiga shi ka abun tausayi a rayuwar sahabbai wa nashirid din da kuma kokarin waƙa addinin Allah da suka yi dubai da musulunci ya shiga sun shiga cikin har sun kai musulunci kasar Rum sun rusa daular Roma ga baki daya mu duba irin karfin kafirci irin na sutajin Kisra na Sihirakal amma duk da haka addinin Allah ya lankwasa su karfin mulkin tajin Kisra zamanin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya kawo shi a kai hawa kawo shi gaban amirul mu'minin sojojin da sahabbai suka yi defeating suka dauko shi kafin su kawo shi a gidansa personal security nasa mutum 200,000 ne wannan soja mutum 200,000 aikin su kare shi amma da ikon Allah san da aka dauko shi to abin da ke damun mu a yanzu shine wannan shine abin da ake karanci yanzu rana ɗaya inda zai yiwu da aka je ainihin Arafa sai a yi shelawa duniya a ce an ba wa duk musulman duniya wata uku ana bukatar mu kawo Bush da Tony Blair wallahi alazim malan da kaga yadda addinin Allah zai zama da kaga izza ta addinin Allah to hanyar ma yin maganan babu ita to Allah dai dan taimake mu wa izhari sha'air al-islam da kuma bayyana sha'air na musulunci da suka yi wato manya-manyan hanyoyin bautawa Allah na musulunci su suka nakalo sallah su suka ka duba yadda suke koyon sallah wai hatta yadda annabin Allah zai a ruku'i sai an duba yaya hannunsa yake idza raka'a farraja baina asabihi wani sahabi san da ya leka ya gano wai in yi ruku'i yana watsa yatsunsa ne haka ya rike kafar kaman kwallo duba yadda suke yi idan yayi sujada zai hada kafarsa a baya yana ya yake yana iya kada yatsa yarmili basarhi ilaiha suna sallan a bayansa amma na suna ta leka ko me yayi sai sun gani wai dan su nakalo zuwa gare mu ma mu koya mu ci albarkacin wannan wa ilahi kalimatillahi wa rasulihi da kuma yadda suka yi kokarin bayyana kalmar Allah ga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'alimi fara'idihi da kuma ilmantar da farillan addinin Allah wa sunanihi da sunnonin sa wa laulahum ba dan su ba ma wasala ilaina min addini aslun wala far'un da babu abun da zai iso gare mu na addinin Allah aslun na tushe kaman tauhidi wala far'un babu wani reshen da zai iso gare mu na addinin Allah cewa ka za a sallah ga yadda ake zaman tahiya ga yadda ake karatun fadiya ga yadda ake karanta sura da duk wannan bai iso gare mu ba wala alimna min alfara'ida wasunana sunnatan wala fardan ba dan su bada ba za mu san da farilla daga cikin farillai ba ba za mu san sunna daga cikin sunnoni ba dalilin su muka sani dan su suka ciro mana duk hadisi in kaji ana haddathani malik haddathani isma'il ibn abi ulayya haddathani yahya haddathani musaddad haddathani yahya karshe sai kaji an ce haddathani wa abubakar ko abu huraira ko kuma umar ko usman ko abdullah ibn umar ko abdullah ibn abbas radiyallahu anhum karshe magana sai ta kare sai kaji an ce qala rasulullah duk wannan fa ilimi suke turowa zuwa gare mu wala alimna min al ahadith wal akhbar shay'an ba dan su ba da ba za mu san hadisi ba ba za mu san laburra labarai na musulunci ba koda kada faman ta'ana fihim wanda ya suka a cikin su aw sabbahum ko ya zage su faqad kharaja min ad-din ya fita a cikin addinin musulunci gabaki daya
wa ma raka min millatil muslimina, ya kuma kauce kwata kwata bai kan tafarkin musulmai gabaki daya kwata kwata, don hadisi ya tabbata akan wanda ya zage su ko yake aibata su, annabin Allah yake kada ku ci abinci da shi, kada ku sha abun sha da shi, kada ku aure su. Duba sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah, li'anna ta'ana, saboda kullun lalle suka la yakun bai kasancewa illa an i'tiqadi basawihim, sai dai ga wanda yake i'tiqadi yake kullu a zuciyarsa cewa shi ma zai daidaituwa da su. Duk wanda kaga yanzu ya zauna yana zagin sahabbai, iya so bayyana maka wai shi yafi sahabi ne, wallahi kullun shine bulidin shi din nan da yake maka magana wai yafi sahabi, shine abin da yake so ka gamsu. Kaga ai ko duk duniya zai tara maka ba za ka gamsu ba, in ba yafi shi ba to me zai sa ya zage shi, in yace maka a'a ba a yadda ba kaza kaza ba yafi ba muna nufin mun fi su bane, yana maka takiyya ne. In aka maka takiyya kuma an dauka kai ba musulmi bane, la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min duni almu'minin wa man yaf'al dhalika fa laysa min allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa. Sura ka wannan yace takiyya din, wa yuhadhdhirukum allahu nafsahu, na'am, wa idmar alhikd fihim, da kuma kokarin boye hikidu, wato hikidu shine hasada, yana boye hasada ne a zuciyarsa akan sahabban, wannan hasada da yake damun sa na sahabban shi yasa har yake bayyana aibi gare su. Me zai yashi, me zai sa yanzu ka rika yashi da mutumin da baka yi rayuwa da shi ba? Wa inkari ma zakarahu Allahu ta'ala fi kitabihi min sana'ihi alaikum, da kuma inkarin abinda Allah ya ambata a cikin littafin sa na ainihin yabonsa a kayinsu, wa fada'ilihim da falalarsu, wa manakibihim da guraben rayuwarsu. Manakib shi ne abinda kowane sahabi ake ɗauka a darajarsa, wani ya fi wani a ɓangare kaza, wani ya fi wani a ɓangare kaza, wani ya jarinta wajen yaƙi kaza da ba taɓa yi kaman irinsa ba, to wannan shi ne manakib. Wa hubbihim, da kuma yadda Allah ya bayyana iyasonsu ayoyi da yawa a Ƙur'ani. Li'annahum ardal wasa'il al-ma'qula, su ne mafi yardaddiyar hanyoyin da labari ya zo gare mu wanda yake da tushe, su sahabbai. Wal wasa'id min al-manqul, dukkan abin da ya zama shi ya ciro maka wani abu daga wajen daga tushen abun, to shi ma iya daga cikin abun da aka ciro din ne. Idan ka soki sahabbai to ka soki ingancin Qur'ani, su ne wasa'id Qur'ani, shine al-manqul, su ne wasa'il Qur'ani, shine me hadisi, shine me al-manqul, su zaka al-wasa'il wal wasa'id dukkanin su sahabbai ne. Lokacin da ka soki sahabi to ka ce duk hadisan da ya ruwaito mu ajiye su, to daga nan kuma ina za a yi da addinin Allah. Wa ta'ani fil wasa'i ta'ani fil asl, lokacin da kai suka akan yadda abu yazo zuwa gare ka to kai suka cikin asal labarin ne. In wani yazo yanzu mun ji labarin an yi kaza kaza a gare ka, sai ka ce kai jama'a ku yin daukar labarin wai wai fa, saboda wasu ba su da labari mai inganci sai su kawo labarin, to shi kake suka, sukansa da kai kana sukan labarin ne. To lokacin da muka zagi sahabbai to babu kokonto, mun zagi Qur'ani mun zagi hadisin, dan ta hanyar su labarin ya zo gare mu. Wal asdira bin naqil al asdira bil manqul, yadda da abunda ya ciro maka wani labari yadda da abunda aka ciro ne. Wa hadha zahirun, wannan abu asili yake, liman tadabbara, ga duk wanda ya jijjuya rayuwarsu ya kuma duba abunda muka kira masa nan. Wa salima minan nifaqi, ya zama ya kubuta daga munafurci. Wa zindika, da kuma zindikanci. Wal ilhad, ya kuma nisanta daga ilhadi. Ilhadi shine gocewa hanya, da wannan yake kiran kabari cewa lahadu, in an yi tono a shiga ciki. Wa dharal ladina yulhiduna fi asma'ihi, ilhadi shine ka gocewa hanya. Yawa, ilhadi shine inkaru ma yajibu lillahi min al-asma' wa sifat, kai inkari na abun da ke dacewa ga Allah na sunaye ko sifofi a babin akida kenan. A babin malaman tarihi kuma, duk inda ka goce da wata aya ko hadisi kai tawili kai ilhadi. So duk wanda ya musu wannan, duk wanda ya kubuta daga munafurci da zindikanci da ilhadi a kidarsa, zai fahimci babu wanda ya kai sahabbai da ikon Allah. Za mu tashi a akil kare dan uwa mai karatu, malam zai yi conclusion ya ce gara mu yi gaggawa mu shiga cikin tarihin nasu. So sati mai zuwa idan Allah kaddara saduwa, za mu kammala wannan magana mu tashi akan sahabi na farko da malam ya kawo, Abubakar Siddiq radiyallahu anhu.